أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بايعك بركه مجسدوها او ان مسلاتي ميتار البركه مسجد عثمان بن عفان دنشي جبا ذكراتهم من رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم wallafa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala yau muna da gawatan jimada awwal hijira daga makka zuwa madina 1445 wanda yake daidai da 15 ga watan 11 a kalandar bature 2023 idan ba a manta ba muna cikin shakhsiyya ta 22 shine mus'ab bin umayr wanda malam ya mai take da adda'iyatul mu'assir wa al-mujahidu al-musabir yau da yin fa Allah za mu tashi inda malam zai mana tsokaci akan adda'iyatul mu'assir shahina 176 yake cewa mai kira zuwa ga tafarki na la ilaha illallah wanda kiran shi yake tasiri game da wanda yake kira kamar harkon karatun mu na wannan shakhsiyyar muka yi bayani akan lalle da'awa tana buƙatar wani salo na shi mai da'awan ya kamata salon da ya kamata ya dauka ko ya mida shi ne umuda a wurin shi diddan ya kirayi wanda zai yi kira wanda idan ya kiraye su ya kiraye su zuwa ga shiga wannan addini na musulunci za su nutsu kuma za su mika wuya akan wannan kiran da yake musu yadda mun sani shari'a ba a hannun wane da wane da wane take ba shari'a tana gun ubangiji kuma yanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayani innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda kake so wanda kaga dama ba ce Allah shine wanda ya isa ya shiryar da wanda ya ga dama wannan haka tsarin shari'a take kamar yanda malaman tarbiyya suke bayani akan mas'alar shari'a da mas'alar tarbiyya dukkan su marji'uha ila Allah subhanahu wataala ana mayar da al'amarin su zuwa ga Allah kaka gani a ka ahiyaru ya kangare naka kai ta'adda Allah ya shiryar maka da shi saboda tarbiyyar da shari'a dukkan su abun ubangiji take naka kurbi salan kira zuwa ga shari'a ko kuma salon kira zuwa ga tarbiyya ko kuma salon yanda zaka aiwatar da tarbiyyar shine naka amma dai dukkan su suna komawa zuwa ga Allah a hannun shi suke yana datar da wanda ya ga dama ka shirya kuma ka tarbiyya muna fatan Allah ya ƙara shiryar da mu Allah ya ƙara setar da mu akan tarbiyya ta addinin musulunci to nan shine malam ya kawo mana tsokaci kamar yanda ya mai taki akan mai kira zuwa ga la ilaha illallah zuwa ga wannan addinin na musulunci kiran da yake tasiri ga wanda ake kira su shigo cikin wannan addinin na musulunci malam yake cewa ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ila almadinata ba'da ila almadinati ba'da an bay'a al-ansar al-bay'ata al-ula yufaqihuhum wa yuqri'uhum al-qur'an malam yace wannan bawan Allah yarda Allah shi tabbata a gare shi wanda ake kira da Mus'ab bin Umayr manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya aika shi zuwa garin Madina kamun a sanyawa Madina lokacin da tana Yasrib yake cewa ba'da an bay'a al-ansar al-bay'ata al-ula bayan yayin mubay'a ga mutanen garin Madina bay'a ta farko ai kamar yanda muka yi bayani a can baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mubaya'a ga mutanen garin Madina ko ga mutanen Yasrib kamun a canza mata suna Amida ta Al-Madina yake cewa yayi mubaya'a tare da su mubaya'a guda biyu ta farko ita ce al-bai'atul aqabatul ula wanda aka yi shekara ta 12 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabci ita ce wanda ake kiranta bai'atul nisa shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sabkar mai da ayar da ko abubuwan da wannan wa'inda suka zo su yi mubaya'a da shi mutane 13 maza guda 11 da mata guda 2 shine ya ayyuhal lazina ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'inaka ala alla yushrikna billahi shay'a wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله wanda ita ce mubaya'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi tare da su a karo na farko a wani wuri wanda ake kiran shi da Mina wurin da yake wajen garin Makka wanda ita ce bai'a bai'atul ula wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to bayan sun dawo bayan mubaya'an sun dawo suna kira ƴan uwansu akan shiga wannan musulunci sai suka ce a'a wannan al'amarin ku ba ya mana kyau ba ko kuma ba ma samu abin da muke so ba saboda a kullun dan godiyar gida be wannan be albarka ake cewa ko be kudi dan godiyar gida be kudi sai suka ce to me ya sanya ba ma yi ba kuma aika mutane ba su tayi su tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wani jakada wanda zai zo ya kama mana wurin wannan da'awa a ci garin Yasrib da addinin musulunci to shine nan manzon Allah mallan yake bayyana mana yake cewa bayan an yi bai'atul aqabatul ula su wa'innan sun aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tawaga ta mutane guda biyu suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya aika musu dimanin daga cikin wa'inda suke ɗan gaban goshin shi wanda suka dauki alqur'ani suka karanci sunna a bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama diddan yazo yufaqihuhum ya sanar da su ya fahimtar da su wannan addini na musulunci wa yuqri'uhum alqur'an kuma ya karantar da su wannan alqur'ani kuma wannan addinin musulunci duka ya takaita ne akan wannan abubuwan sanin fiqh da alqur'ani mai girma kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullah ibn Abbas adda Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu ta'wil duk wani ilimi da ake nema ya kiwoyi ne akan wannan abubuwan guda biyu shine fahimtar addini sanin tsagwaran fiqh kuma da sanin alqur'ani mai girma Allah ka sanar da shi ilimin fiqh sanin fahimta a cikin wannan addinin na musulunci kuma ka sanar da shi fassara ta alqur'ani nan suka zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan ya ba su mutum wanda zai fahimtar da su wannan addinin na musulunci kuma ya karantar da su wannan alqur'ani wa kana yatihim fi durihim fayad'una ila alislam Mus'ab bin Umair bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura shi garin Madina ya kasance yana tahiyya gidaje gida bayan gida yake bi yana karantar da su ko yana kiran su zuwa ga wannan addinin na musulunci yace fa aslama minhum khalqun kaseera da yawa daga cikin mutanen Yasrib ko mutanen garin Madina a yanzu suka musulunta sakamakon wannan gida-gida da Mus'ab bin Umair yake bi yana kiran su zuwa ga musulunci yake cewa fashal islamu fihim musulunci ya yadu a cikin garin Madina mutanen garin Madina al-Ansar suka dauki musulunci suka karbi wannan musuluncin daga bakin Mus'ab bin Umair shi ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya lamunce mana la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min umri ni'am manzo Allah yake cewa Allah ya shiryar da mutum daya a dalilin ka ya fahimci wannan addinin wannan na musulunci yayi alkhairi a gare ka a baka jajayen raƙuma ka gani abu ka kirayi mutum zuwa ga wannan addinin na musulunci ba karamin lada bane ba kale ka kuma ka gani albarkacin kira na Mus'ab bin Umair aka samu da yawa daga manyan gidaje a cikin garin Madina suka musulunta manyan gari suka musulunta kar sakamakon wannan kira na Mus'ab bin Umair yake cewa wa kataba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yasta'zinuhu an yajma'a bihim Mus'ab bin Umair ya rubuta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasiqa yana neman manzon Allah ya bashi izini ya hada wannan mutanen garin Madina a guda diddan a ringa jawabi na addinin musulunci kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a garin Makka ya hada sahabban shi a wani gida wanda ake kiran shi Daru Arqam bin Arqam yake cewa shi ma sai ya nima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi izinin hada sahabban ya bashi izinin waɗanda suka musulunta ya hada waɗanda suka musulunta a cikin garin Madina shine yake cewa fa jama'a bihim fi dari bani khaydama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi izini Mus'ab bin Umair sai ya hada waɗanda suka musulunta a cikin garin Madina ya hada su a wani gida wanda ake ce ma wanda ake kiran shi da Daru Sa'd bin Abi Khaydama Daru Sa'd bin Khaysama wannan wani gida ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin harkon gida ko shine gida na harko wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa kafa shi lokacin da ya shigo garin Madina tunda gida ne wanda yake gabacin garin Madina daidai ko ba anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara sai kafa shi kamin ya iso cikin garin Madina wurin ka ya iso gidan da ya sabka gidan sahabin da muka yi bayani a baya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sabka ya zauna tsawon wata guda kamin a gina mai gidan shi a gina mai masallacin shi wannan gida na Daru Bani Khaysama kamar yanda malaman tarihi suke bayyanawa Daru Bani Khaysama a ainihin bangaren kabilar Banu Khaysama ne amma dai a gidan da aka sauka shine gidan Sa'd bin Khaysama wannan gidan shi ne Mus'ab bin Umair ya dauke shi a matsayin wurin da yake tattara waɗanda suka musulunta diddan ya karantar da su alqur'ani ya fahimtar da su wannan addinin kalkashin izini na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan neman izinin da shi Mus'ab bin Umair yayi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akan tattara su a wannan wurin Malai ya ci gaba da cewa summa qadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma'a 70 alladhina wafawhu fil aqabati thaniya sannan Mus'ab bin Umair bayan ya ci kwantara wannan aike da aka mai a matsayin shi na jakada ya musulmantar da wanda ya musulmanta shekara ta sake kewa aikin haji ya dawo Mus'ab bin Umair ya tattara mutane guda 70 wanda suka fada kansu za su zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin Makka su yi mai mubaya'a ita ce ake kiranta da bai'atul aqabati thaniya ita wanda aka sake maimaita ta bayan shekara guda a nan Mina wajen garin Makka suka dawo a cikin mutum 70 Mus'ab bin Umair yana tare da su ya kawo su gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqama bi makkata qalilan lokacin da aka gama aikin haji aka yi mubaya'a Mus'ab bin Umair sai ya dan zamuna a garin Makka wani dan lokaci kadan summa qadima qabla rasulillahi sallallahu alaihi wasallama almadinata fa huwa awwalu man qadamaha sannan Mus'ab bin Umair ya gabato garin Madina kamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayin yunkurin yin hijira zuwa garin Madina kuma Mus'ab bin Umair shine harkon wanda ya fara sa kawashi garin Madina bayan an yi bai'atul aqaba as-saniya a bai'atul aqabati thaniya abin da ya wakana shi shine suka zo suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a akan zasu kare shi da dukkan zasu kare shi zasu ba da jinin su akan jinin shi zasu yi kaza kuma suna neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga garin Makka ya dawo zuwa garin Madina a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara tunkuɗa wa'ansu daga cikin sahabban shi zuwa hijira garin Madina sannan daga baya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo bayan su didda kamar yanda malai ya bayyana mana Mus'ab bin Umair bayan an yi mubaya'a bayan ya dan zamna wani dan lokaci a garin Makka shine na farkon sahabin da ya fara tattakawa ya hijira daga garin Makka zuwa garin Madina bayan bai'atul aqaba as-saniya malai ya ci gaba da cewa wa ibn shihab qala lamma baya ahlul aqabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ورجعوا الى قومهم فدعوهم الى الاسلام سرا وتلوا عليهم القران وبعثوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن عفراء ورافع بن مالك ان نبعث الينا رجلا من قبلك فليدع الناس بكتاب الله فانه قمن ان يتبع wani asarin daga Ibn Shihab yake cewa lamma baya ahlul aqabati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da waɗanda suka zo bai'atul aqaba al-ula suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya'a wa raja'u ila qaumihim suka koma gidajensu nan garin Yasrib ko kuma garin Madina yake cewa fa da'awhum ila al-islam sai suka yi yunkurin ko suka yi kokarin su wannan 13 suka yi kokarin su kirayi mutanen da suke tare da su a nan garin Yasrib ko garin Madina su kiraye su zuwa shigowa wannan addinin musulunci amma dai a wani hali a boye ba tare da an bayyana ba
saboda irin wannan da'awa idan kace zaka bayyana to da kai masu kushewa da kai shedannin mutane da aljannai wanda za su raurauta wannan kira da ake yi su tsara tsantsantattuka wanda suke masu kyau dan su rudu wa'inda suke da niyyar su yi imani da wannan da'awa to lokacin da suka dawo suka fara kira zuwa ga wannan addini na musulunci a boye yake cewa watalau alaihim alquran kuma suka karanta wa mutanen su wannan abin da suka ji na daga alqurani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan zaman da suka yi zamani wanda suke ke takaitacce amma dai sun ji alqurani daga bakin manzo Allah kuma sun fahimce shi kuma sun hardace abin da suka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da suka zo suke kira ku zo ku shiga cikin wannan musulunci babu wata shari'a wadda take irin wannan shari'a ta addinin musulunci sai karanta musu abin da suka ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakan bai ba su damar ba su gani za su iya cin yaki ba menene cin yaki za su iya sanya mutane su musulunta karkashin kiran da suke yi a boye a lokacin nan sai suka yi yunkurin ba'su ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu'az bin afra'in wa rafi'u bin malik sai suka aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garin makka mutane guda biyu shi shine mu'az dan afra da malik dan rafi da rafi dan malik wayannan mutanen guda biyu aka tura su an buwaye special ne zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama miye suke nema miye gurin su a wannan aikin da suka yi shine anib'as ilaina rajulan min qibalik ka aiko mana manin mutun da daga cikin mutanenka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falyad'u an-nas bi kitabillahi dan ya kirayi mutane zuwa ga littafin Allah su shigo zuwa wannan addinin na musulunci su yi imani da Allah da manzon shi فانه قمن ان يتبع سبيدا idan ka turo mana wani mutum ya kirayi wannan mutanen zuwa shigowa wannan addinin musulunci to yayi kusa da su musulunta su kama gaskiye wannan al'amar shine qamin shine abin da yayi kusa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana wannan cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka wutar shi wa amma sujud fad'u ar-rabb fa qamin an yustajaba lakum a cikin sujada ku kirayi ubangijin ku roki ubangijin ku dukkan wa'ansu bukatotunku ku bishirar da su a gun ubangijin ku lokacin da kuke halin sujada yayi kusa da ubangijin ku ya amsa muku ko kuma kun yi kusa ku dace ubangijin ku ya amsa muku addu'arku to su ma nan suke bayyana wa manzon Allah idan ka turo mana wani mutum yake kira zuwa ga wannan addinin na musulunci a cikin wannan garin to yayi kusa a amsa mai sama da amsa mana kuma sanin wannan mutumin wanda zaka turo yayi musanin addinin musulunci yayi musanin alqur'ani da haka shi salan da zai kirayi mutane salan da zai bayyana musu wannan addinin yayi kusa da mutane su fahimce shi su kama gaskiya wannan addinin na musulunci su musulunta yake cewa fa ba'atha ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai ya aika musu wani bawan Allah matashi daga cikin matasan wannan addini na musulunci shine Mus'ab dan Umayra yake cewa falam yazal yad'u aminan wa yahdi Allah ta'ala ala yadihi yake cewa bai gushi ba wannan bawan Allah yana kiran mutanen garin Madina da su musulunta yana amintacce a cikin garin Madina kuma Allah yana taimaka mai da shiryar wa'innan mutanen kalkashin hannun shi ta hanyar shi ubangiji yana shiryar da wa'innan mutanen na garin Madina dan ma ai shiriya kamar yadda muka bayyana sababi ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake sababi akan shiriya shiriyar al'ummar shi haka kai ma kake sababi akan shiriyar wani dan uwanka wanda yake cikin bata kin duk lokacin da kaga wani ya shiriya to ba dabarar ka bace ba ba salin iya wa'azin ka bane ba ba salin iya da'awar ka bane bai san yayi musulunta ba amma ubangiji ya riga ya kaddara ta hannunka Allah zai shirye shi da shi kuma gashi nan Allah ya kaddara ya shirye shi da shiriya wanda ta yi kowace shiriya ya mai fadalar da ta yi kowace fadala a addinin na musulunci a rayuwa idan muka dauka wallahi ba wata fadala da ubangiji zai yi wa bawa ba wani gata iya gata da ubangiji zai yi wa bawa kamar ya wayi gari ya ji shi da imani a cikin zuciyar shi wannan ita ce karshen fadala wanda ubangiji karshen gata wanda ubangiji zai yi wa bawa a rayuwar shi muna godiya akan wannan fadalar da ubangiji ya mana muna godiya akan wannan gatar da ubangiji ya mana yake cewa hatta qalla darun min duril ansari illa wa qad aslama ashrafuhum hasse da aka wayi gari a garin Madina babu wani gida a cikin gidajen garin Madina face sun musulunta kuma manya-manyan ƙabilu na cikin garin Madina su ma sun musulunta. Wannan kuma shine aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wa Musa bin Umayr, kuma Allah ya datar da shi, kuma Allah damun ma ya riga ya kaddara wannan manzon za ya zauna a wannan gari, ɗan garin za su karɓe shi, kuma Allah zai bayyana da wannan addinin a wannan garin. Wannan shine dalilin da ya sanya Yahudawa suka zo suka kewaye garin Madina. Dalilin mi diddan suna sa ran manzon abinda aka karantar da su a cikin At-Taura da Injila, manzon ƙarshen zamani za ya fito a wannan gari ko wata nahiya wadda take cike da itacen dabino, kuma da suka leka a halin geographic kamar babu wani wuri inda take cike da dabino in ba garin Madina ba. Suka zo suka yi sansanin sa anan, zaka samu da kwai Banu Nadir, da kwai Banu Qurayza, da kwai Banu Qaynuqa, da kwai Banu Mustalik. Suka zo dukkan suka kewaye garin Madina, suke yi wa mutanen garin Madina tunkawo, suke musu gori. Za ku sani duk lokacin da Allah ya hutar da manzon ƙarshen zamani a cikin mu, za mu zo za mu tattake ku, za mu mamaye ku. Shirye Ubangiji yake musu gori, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi fal'anatullahi 'alal kadhibin. Lokacin da manzon ya zo suka tabbatar lalle wannan shine fa manzon da muke karantawa a cikin At-Taura da Injila, shine wanda aka wasafa mana, shine gashi nan kalashi. Tunda Ubangiji ya bayyana mana sun san manzo sama da yanda suka san biyan biyan da suka aiwa, sai gashi nan suka kaburce suka ce ai dan ba namu bane, ba ma yi imani da shi ba. Wannan halin suka shiga cikin halin ha'ulai, suka jefa kansu cikin halaka. Wa'inda fa Allah ne ya nihe su da shari'a, sai shiryu suka shigo wannan addini na musulunci, suka taimaka wa wannan addinin musulunci, wannan addini na musulunci. Kamar su Abdullahi Fani, kamar su Ka'abul Ahbar da wa'ansu makamantansu daga cikin Yahuda wanda suka musulunta, yarda Allah shi tabbata a gare su. Malaiki cewa daga cikin waɗanda suka musulunta manya-manyan ƙabilu a cikin garin Yasrib, yake cewa fa aslama Amr ibn al-Jamuh, sahabinmu na baya wanda muka karanta, wanda muka yi tarihin shi, shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta. Yake cewa kustirat asnamuhum, aka karye gumakansu, wa kana al-muslimuna azzu ahli al-Madina. A wannan halin kamun a zo a yi bai'atul aqbati thaniya, musulmai su suke da izza a cikin garin Madina. Wannan kuma daga cikin ƙarƙashin fadalar Ubangiji akan wannan addinin na musulunci. Yake cewa faraja Mus'ab ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa kana yud'a al-Muqri. Mus'ab bin Umayr, kamar yadda muka yi bayani a baya, ya dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da waɗanda suka huto mutane 70 ko mutane 73 afwan mutane 72 wanda suka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su yi bai'a, su yi mubai'a wadda ake kiranta bai'atu al-aqbatu thaniya. Ya dawo garin Makka tare da su, kuma Mus'ab bin Umayr yana ɗaya daga cikin waɗanda ake musu take da al-Muqri, mai karantar da al-Qur'ani. Al-Qari shi shine wanda gangaren makaranci na al-Qur'ani, al-Muqri wanda yake karantar da al-Qur'ani. Wannan kenan bangaren da'awa, irin gudunmuwa da Mus'ab bin Umayr ya bada. Kuma idan ka dora gudunmuwar da Mus'ab bin Umayr ya ba wannan addini na musulunci a garin Makka da a garin Madina, kai ka sani wannan mutumin lalle ya sha, saboda iya gudunmuwar da ya bada a cikin wannan addini na musulunci. Malai ya ci gaba da ce mana wata gaba ta gaba, al-mujahidu sabir, mai yaƙi don ɗaukar kalmar la ilaha illallah, wanda yake mai matukar haƙuri a cikin yaƙin. Shi sanya Ubangiji yake bayyana mana a halin da aka huta fagen yaƙi, to labudda sai an jure, an yi haƙuri akan duk abin da bawa zai haɗu da shi. To shi wannan bawa Allah ya haɗu da wata jarrabawa a cikin fagen yaƙi, kuma ya ba da kanshi ya haƙura iya haƙuri akan wannan jarrabawar, kuma wannan jarrabawar ta kasance mai alheri. Shi ne malam zai ba mu labarin abin da ya wakana a yaƙin Uhud. Yaƙin Uhud yaƙi ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi a shekara ta uku da hijirar shi daga Makka zuwa Madina. Malai yake cewa hamala Mus'ab al-liwa yawma Uhud. Mus'ab bin Umayr, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi tuta ta musulmai a wannan ranar da aka huto za a gwabza yaƙin Uhud tsakanin su da su da kafirai. Yake cewa falamma jalal muslimuna, lokacin da musulmai suka ja da baya, ai mun san abin da yawa kana nasaba alƙawari ko nasaba umurni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka yi sai kasance tendence in yakin ta tarikici maimakon mutane musulmai suna da nasara a harkon al'amari abin su yi juya kahure he suka kai suka fara lallasa musulmai a wannan halin da ake ciki amma dai daga ƙarshe kuma Allah sai ya dawo ya didita al'amarin yakin a lokacin da musulmai aka fara basu aka fara lallasa musu aya a hannu lokacin nan da yawa daga cikin su suka ja baya suka juya baya akan abin da yake wakaruwa to shine nan duk da kissar tana da doguwar kissa ce yana ɗaya daga cikin abin da ya sanya musulmai suka ja baya shelantawa da aka yi lalle an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda shi Musa bin Umair yake shelantawa ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu to mu muna nan kan bakan mu ha sai mun yaki abukan adawa to mafi yawa abin da yake kisso shine ko tarihi ne wanda wani zaka same shi kamar yana ɗaya da cin karo akan ɗayan tarihin da kake samu inda wanda kai waɗanda suka bada labarin lalle Mus'ab bin Umair yayi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kashe shi a lokacin nan ne aka shelanta lalle Mus'ab bin Umair lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to lokacin nan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka sha baya ala ai idan muka dauka mun sani lalle da kai saba umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban manzo Allah suka yi kasancewa ya umurce su tsamuna su tsaya a saman wani dutse wanda ake kira shi da Jabal Rumah suka tsaya a nan suke abinda suke yi a saman shi suka bada gudunmuwa iya gudunmuwa ga wannan yakin game da runduna ta musulmai lokacin da suka gani lalle musulmai sun samu nasara a cikin yakin suka sabko duddan su ci ganima duddan su dauki kayan ganima wannan abun kuma bai musu dadi ba ya kasance an fatattake su bayan Khalid bin Walid ya kewayo ya zagayo ta bayan dutse ya yi abin da yayi aikar da yayi da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan halin shine malamin yake bayyana mana lokacin da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yakin suka juya baya sabata bihi Mus'ab dan Umair sai ya tabbatu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan yakin baya ɗaya daga cikin waɗanda suka juya baya a cikin wannan yakin yake cewa fa aqbala ibnu qami'ata fa daraba yadahu al-yumna da kai ɗaya daga cikin waɗanda suke abukan adawa a cikin wannan yakin ana kiran shi da ibnu qami'a yake cewa sai ya lallako ya buge hannun dama na Mus'ab bin Umair yake cewa fa qata'aha sai ya yanke mai hannu ya sanya takobi ya buga wannan bugon da yayi haida ya kai hannun shi ya rabu da gangar jikin shi yanke mai hannu he ga hannu a ƙasa yake cewa Mus'ab bin Umair ya qul Mus'ab dan Umair kuma a wannan halin an yanke mai hannu tuta a hannun shi ya rike tutar da ɗayan hannun shi na dama na hagu yake cewa a lokacin ne yake cewa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin yake tabbatarwa yake godiwa waɗanda suke tare da waɗanda suka juya baya da waɗanda suke shelantawa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu yake cewa to ku sani wa Muhammadu ba kowa bane ba illa ɗaya daga cikin manzanni waɗanda ubangiji ya riga ya yi kada kharat bin qablihi ar-rusul kaman shi an yi wa ansu manzanni kale ka tun daga annabi nuhu hazzawa muhammad da kai ho manzannu hazzawa annabi isa manzanni ne wanda suka gabaci manzo Allah kuma dukkan su sun mutu afa in mata idan manzo Allah nan ya rasu lokaci ya kai ajali ya zo aka dauki ran shi aw qutilan qalabtum ala aqabikum ko kuma ya huto fagen yaki aka kashe shi shin za ku juya baya ku yi ridda ku koma gukan gurbin ku na addini iyaye da kakanni yake cewa to man yanqaliba ala aqibaihi duk wanda ya koma kan diga da ganshi bayan ya dandani dadin wannan addini na musulunci dadin shari'a hasken musulunci ya koma kan duhu na kafirci ya koma kan addinin iyaye da kakanni yake cewa to falan yadurrallahu shay'a wannan mutumin bai cuci ba wai Allah ba bai zalunci bai rage wa Allah wani abu ba ki cewa kanshi dai ya zalunta kanshi ya cuta kanshi ya ma Allah wadarai wasai jibillahu shakirin kuma Allah zai sakantawa masu godiya akan ni'imar da yayi musu ni'ima ta shari'a ni'ima ta wannan addinin na musulunci wanda abin da Mus'ab bin Umair yake nanatawa lokacin da aka sare mai hannun shi na dama yake cewa wa akhadha al-liwa bil yusra Mus'ab bin Umair bayan an yanke hannun shi na dama ya rike wannan tutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya rike ta da hannun shi na hagu yake cewa wa hana alayhi wannan bawan Allah ibn Qami'a ya sake kiwayewa zuwa gare shi min al-ihna min al-hana ya sake kiwayewa zuwa gare shi yake cewa fa daraba si yabi wannan hannun nashi na hannanan na hagu wanda tuta take hannun shi yake cewa fa qataha sai da ya tire shi an cire hannun dama an cire hannun hagu yake cewa fa hana ala liwa Mus'ab bin Umair yarsina ya tabe wannan tutar da take hannun shi da gundugundin da yake hannun shi da gundugundin da yake da yake cewa wa dammahu bi adudaihi ila sadrihi hiya matsi wannan tutar da gaban shi wanda suka yi saura wanda ba a yanke ba zuwa ga ya matsi wannan tutar da kirjin shi ya hada su ya matsi tuwar ya matsi abinda yayi saura na daga hannayen shi wannan shine iya hakuri da Mus'ab bin Umair yayi a cikin wannan yakin bayan abin da ya wakana kana kallo a cire hannun dama a cire hannun hagu a lokacin da aka cire hannun hagu yake memeta ayar da ya karanta wa ma Muhammadun illa rasulun qarhadat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah shay'a wa sayzi Allahu shakirin yake cewa summa hamala alayhi salisa bir-rumh sannan na uku wannan bawa Allah ibnu Kumai'a sai ya jewa mai ya sare shi ya soke shi da mashi yace fa anfarahu sai ya kai shi ya kashe shi wani abin da ya wakana a yakin Uhud qala ibnu sa'd yake cewa wa qala abdullah ibn al-fadl abdullah ibn al-fadl yake cewa abin da ya rawaito daga shi sa'd yake cewa qatala qutila mus'ab wa akhadha al-liwa malikun fi suratihi wannan asar din yake bayyana mana Abdullah ibn Fudayl an kashe Mus'ab bin Umair kuma a lokacin da aka kashe Mus'ab bin Umair akhadha al-liwa malikun fi suratihi wani mala'ika akan sura akan siffa ta Mus'ab bin Umair ya amshi wannan tutar wadda take hannun Mus'ab bin Umair bayan kisan da aka yi mai ya dauke ta faja'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama yaqulu fi akhir an-nahar manzo Allah mai tsira da aminta Allah shi tabbata a gare shi sai yake cewa karshen yini bayan ana cikin fafatawa yake cewa taqaddam ya Mus'ab ya kai Mus'ab ka gabace su igaba ya kai Mus'ab bin Umair yake cewa faltafata ilayhi al-malik sai wannan mala'ikan ya juyo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala sai yake cewa lastu bi Mus'ab ni huwa Mus'ab bani fa arafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallama annahu malik manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fahimci wannan mutumin da yake yaki tutan ma a hannun shi wanda yake da siffa irin siffar Mus'ab bin Umair ba kowa bane ba illa mala'ika ayyada bihi Allah ya karhuhi tawagata musulmai ga wannan mutuma bayan an yi wa Mus'ab bin Umair irin wannan kisa na gilla nan me yake so ya nuna mana irin hakuri da juriya ta Mus'ab bin Umair inda wani ne aka sare hannun shi sai ya koma gehe ko ya meka wani tauta wannan tutar ya koma gehe ya ce to tunda fa an samu larura bar mu shiga cikin marasa lafiya amma dai bawan Allah nan ya tabbatu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an sare na dama an sare na hagu da gundugundin da gare shi ya rike wannan tutar wanda tuta ita ce shi'ar ita ce alama ta lalle muna nan da rabu muna nan muna fafatawa mu fadi kasa ba a lokacin nan Mus'ab bin Umair yayi iya wannan kokarin duka kuma ba wai karkace wa wani lantijere wanda ya riga ya yi saranda a rayuwar shi ta nan duniya dukkan shi shekarar shi 40 a rayuwa a wannan halin da ake wannan abin a lokacin da yake jin karfin jikin shi amma dai mutane ne wanda suka saki duniya suke neman yaya za su samu lahira yaya za su samu yarda ta ubangiji wannan abin da ya wakana a yakin Uhud tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan ita ce shahadar da Mus'ab bin Umair yayi a wannan yakin zamu ga sakamako wanda ubangiji wanda yayi wannan bawan Allah abu a ko tana din da ubangiji yayi a cikin gidan aljanna yake cewa wa fi ibni hisham asiratu ibni hisham malaika ya dauko yake ce mana lamma quti da mus'ab lokacin da aka kashe mus'ab dan umaira a'ta rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama al-liwa ali ibn abi talib manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi sai ya baiwa ali da abi talib wannan tuta ta musulmai wa rajulan min al-muslimin wa rijalan min al-muslimin kuma da wa'ansu mazaje daga cikin musulmai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki wannan tutar ya mika musu mu wannan bai cin karo da abinda shi mai sifatu safawa ya kawo yake bayani akan gashinan asar din da ya tabbatu daga Fudai daga Abdullah ibn al-Fadl wanda yake bayyana wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani da tuta a hannun shi da siffa irin ta siffan Mus'ab dan Umayr manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa kai gaba ka gabace su ya kai Mus'ab dan Umayr malaika yake cewa a'a ba Mus'ab dan Umayr bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya fahimci malaika ne wanda ubangiji ya aiko su ya karhoye su kuma wannan abu ne ba wai wannan ba ubangiji ya bayyana mana abin da ya wakana a cikin wannan a cikin suratul anfal ubangiji da yake mana bayani haka suratul tauba ubangiji yake bayani ubangijin ku yayi kusa da isabkar muku da mala'iku istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumitukum bi alfin min al mala'ikati munzilin fastajaba lakum فاستجاب لهم ربهم أفضل استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المنزلين بلى إن تصعدوا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وانا أتكلم علي إمران كينا حكا أبنجيزي كي بينا إذن أبنجيزي كيالي كسا دي سبكر مكو دا ملائكة ودال دبو وانا قدال دبن زاس كسان تي كرهوها تي أغريمو haka kuma idan kuka yi hakuri kuka jajirce yayi kusa da ubangijin ku ya samkar muku da malaika 5000 wanda za su karhoye ku su aiye da ku a cikin wannan yakin naku haka ubangiji ya bayyana mana lalle malaikun sun sabka can ubangiji inda yake ce mana idan za ku gani su aka bawo malaikun umurni fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kull banana duk kisan da za ka gani an yi bugo kan wuya an wada an mutu ko kuma an bugi kan yatsu an wada an mutu to wannan ba mutum ya kashe ko wannan malaika ya kashe shi haka ubangiji ya tabbatar mana a yakin Badar an yi haka kuma haka in ma ya kasance a gazwatu gazwatu Uhud malaikun sun sabka ko kuma gazwatu Hunain malaikun sun sabka mala ya cigaba da ce mana wa Abdullah ibn Umair qala lamma faraga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min Uhud marra ala Mus'ab ibn Umair maqtulan ala tariqihi fa qara min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi wannan asarin daga Ubay ibn Umair qala yake cewa lamma faraga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam min Uhud lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama yakin Uhud marra ala Mus'ab ibn Umair maqtulan ya huce akan Mus'ab dan Umair yana nan a kwance a mace yayi shahada yake cewa fa qara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya karanta min almu'minina rijal lalle a cikin mummunai da kai maza cikin mazan ma da kai mazaji rijalun sadqu ma ahadullah alai wa ansu mazaji wanda suka gaskanta alƙawarin da ubangiji yayi akan su fa minhum man qada nahbahu da kai wanda ya riga yayi shahada alƙawarin da akai contract da yazo yace ya ci ta yayi sai da sayarwa tsankanin shi da ubangiji ya samu riba sai da sayarwa shi wa minhum man yantazir kuma da kai wanda yana nan yana jira zuwa lokacin da ubangiji ya kayyade in ma ya mutu akan gadan shi ko kuma ya mutu wa shahada amma baddalu tabdila wa inna mutanen bus canza ba abinda aka umurce su sai akan shi ba bus canza komai akan shi wannan sune mutanen da ubangiji ya yabe su manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yame yabo iyaye ko a cikin mazajen ma a cikin muta a cikin mummunan ma ba irin mummune bane ba daga gama gari ba mummune ne wanda a cikin su mazaje ne a cikin mazajen ma mazaje ne daga cikin mummunai sune irin su Mus'ab dan Umayr kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lamuncewa mutanen da aka kashe su shuhada Uhud wanda aka kashe su a yakin Uhud manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake tabbatarwa yake cewa ya rantsa da Allah mutane ne wanda a duk lokacin da zaka zo ka yi musu sallama daga da har zuwa tashin kiyama wallahi suna jin gari sun amsa maka babu wasu mutane wanda ubangiji ya musu wannan gatar in ba waɗannan mutanen da suka halarci yakin Uhud ba suka yi shahada Zan Allah ya ce a kure shi a kowane hali ka zo wannan wurin ka musu sallama assalamu alaikum ya shuhada Uhud assalamu alayka ya Hamza assalamu alayka ya Musa bin yace wallahi suna jin ka kuma za su amsa maka abin da suke a cikin mutane waye aka ba wannan gatan bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da wannan gatan a kowane hali an a ina kake ka mai salati za a tayar da shi a sanar da shi wani dan wani ya maka salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai maka goma abin da kai ne su kuma an musulmanin a kowane hali idan suka wannan a kowane hali idan suka ka zo gun su ka musu sallama to suna jinka kuma za su amsa maka sallaman da kai musu kuma kada mu manta wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun kada ka taba tunanin wajin da aka kashe su dan raya kalmar la ilaha illallah dan daukaka ta mutattu suke abun ubangijin su a'a wa'annan mutanen rayayyu suke kuma ana nan ana arzuka su arziki ba irin wannan arzikin naka na nan duniya ba arziki ba arzikin da sai ka huta nema ba ka samu abin da zaka ci ba kai kana dan ma sai ka huta ka tai kasiyo sai ka kiraya a kawo maka kana wahaltuwa akan wurin yanda zaka yi wannan zaka sarrafa arzikin ka ta mai dadi a'a su kurum a dashan suna nan suna cin arziki abun ubangijin su kuma baya da haka an sanya rayukan su a cikin tsuntsu tsuntsun da yake tashi a cikin gidan aljanna ya jira kan wannan bishi ya tsatsage abin da zai tsatsaga ya kai kan waccan koraban ya sha abin da zai sha haka suke rayuwar su a cikin gidan aljanna Allah datar da mu Allah datar da mu da mutuwar shahada Allah ka datar da mu da mutuwar shahada Allah ka datar da mu da mutuwar shahada wadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya roki Allah Allah mai mutuwar shahada sau uku yake cewa ko bai mutuwar shahada ba Allah zai sadar da shi da masabkin waɗanda suka yi shahada haka muzagi ne da musai wurin addu'a idan Allah ya sadar da kai da wannan musabbi to la khawfun alayka wala hazun alayka babu tsoro a tare da kai babu wani bakin ciki a tare da kai Allah ya datar da yake cewa wa al-khibab bi qala hadisi wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisi daga Khibab yanda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa hajarna ba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a tabtali wa shallah yake cewa mun yi hijira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba dan komai muka yi wannan hijirar ba muna neman yarda Allah da manzon shi wannan shi ya sanya muka bar gidajen mu muka bar iyayen mu muka bar matan mu muka bar dukiyoyin mu muka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga inda yake daga garin da aka aiye mu daga garin da kowan mu yake ciki daga garin da kasuwancin mu yake ciki muka tashi muka dawo garin Madina ba dan komai ba dan Allah da manzon shi dan neman yardar su muka yi wannan al'amara yake cewa fa wajaba ajruna ala Allah azza wa jalla yake cewa al ajladan mu ko alƙawarin da ubangiji yayi mana ya riga ya tabbata saboda duk abin da bawa zai yi dan Allah to Allah ne kai yayi sai sakanta mai kuma Allah sai ya amshi wannan aikin da yi abin da ake so zaka yi aiki to zaka yi shi ne dan Allah dan neman yarda Allah idan kuma ka saba zaka yi dan neman yarda wani ko dan burkewar wani to ba kai ba samun ladan abin da ka aikata shine yake bayyanawa ba abin da muke nema a wannan hijirar da muka yi illa neman yarda Allah da manzon shi yake cewa to dan haka ladan ya tabbata a gun Allah kuma mun sani kat Allah sai ya sakanta mana a nan duniya da kyakkyawa a gobe kiyama da kyakkyawa yake cewa fa minna man mada wa lam ya'kul min ajri shay'an a cikin mu da kai wanda dola ta musulunci tana daf da tsayuwa ana cikin halin kumci a lokacin nan Allah ya karbi ransu ba samu wata yaluwa ba ta rayuwar duniya ba amma dai abun ubangiji suna da wani tagomashi da ubangiji ya tada musu shi ne yake cewa a cikin su a cikin mu wa'annan wanda muka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina da kai wa'anda Allah ya karbi rayukansu ba su mori ba abinda aka girba na daga tsayuwar daula ta musulunci ba kasancewar kowa ya sani mun karanta a baya hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi hadisi Abdullah Abdurrahman dan Auf yake bayyana mana yana ɗaya daga cikin wa'anda suka girbi irin abubuwa da aka samu na daga daula ta musulunci Abdurrahman bin Auf mun sani dan kasuwa ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo garin Madina ya hada shi ɗan uwantaka da ɗaya daga cikin sahabbai daga ɗaya daga cikin mutanen garin Madina yake ce me ya kai Abdurrahman ga mata nan guda biyu ko mata nan guda uku ka zabi wanda ta maka in sallame ta in sake ta in aura maka ita ta gama idda in aura maka ita kuma ga dukiya ta ga abin da na tara zan raba tsaka in baka rabi Abdurrahman bin Auf sabida mazakuntaka saboda sanin ya kamata, saboda ya sani musulmi a kullun yana nema ya dogara da kanshi ba ya dogara da wani ba. Abdurrahman yace Allah ya yi wa iyallanka albarka, Allah ya yi wa dukiyarka albarka, abinda nake so ka nuna mini kasuwa, zan tafi da dan abinda na iso da shi, zan tafi in yi kasuwanci in saya in saida, mu ga abinda Allah zai yi. Wannan ita ce zuciya ta da musulmi, ita ce zuciya ta wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira, ba zuciya ba wanda zaka tsaya ba kullun ka ringa tunanin ba wane sai ya samu ya baka. Allah ba mu, Allah ba ku samu zuciya almajiri, bai dacewa ga musulmi ya kasance yana da irin wannan zuciya. A kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyana mana musulmi yayi igiya ya tafi bayan gari ya sassako ita a ce ya kullo su ya dawo cikin gari ya saida shi da rabin dinare, shi ya himi alkhairi ya zo ya zamana yana jiran a dauka a bashi. Duk kullun hannun da tayi sama ita ce hannun da tayi alkhairi akan hannun da take kasa, hannun dama ita ce hannun da take da izza, take da daukaka akan hannun da kullun sai an meka mata. Shine kenan idan kullun zaka tsaya kace he an baka sai wani ya samu ya baka. Wannan baya ta baya ɗaya daga cikin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ko baya daga cikin zuciya wadda take ta musulmi, zuciya wadda take ta mumuni, zuciya wadda ta yarda ta dogara da Allah da manzon shi, ta dogara da Allah subhanahu wataala. Yana da kyau mu zagine da mutse mu huta duk inda wani yake zuwa ya nema, kai kokari ka tai ka nema, zaman ka baya sanyawa ka samu, huta nemanka da dogaranka da Ubangiji shi zai sanya ka samu. Wa'ansu sun shantake a cikin masallaci suka ce ai Allah zai arzuta mu, Umar ya kira yayin sa yace wallahi tallahi mulala zai yi musu, yake cewa waye a cikin ku ya taba ganin sama ta zubar da zinariya ko ta zubar da azurwa, abinda ba taba yi ba. Wajibi ne gare ka ka huta ka kama sababi idan kana so ka samu, idan ku baka kama sababin ku to har abada baka samu ba. Wannan shine karantarwa ta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba za ka zo ba ka ce ka dogara da Allah ba kuma ka ce wai za ka samu abin da kake so ba. Wani ya zo ya kulle, wani ya zo ya rike ta ya saki taguwar shi a bayan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, aka tambaye shi yaya, yace a ai na dogara da Allah, yace a darme ta, idan ka darme ta sai ka dogara da Allah, ka gani me yake nuna maka rukun sababi. Abdurrahman bin Auf yake cewa sanar da ni mana ina kasuwa take, aka nuna mai kasuwa, kankace menene hadisi ingantacce a cikin sahihul Bukhari, malamin Imam al-Bukhari ya kawo shi, ga Abdurrahman bin Auf ya zo majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da alamar lalle a hannun shi. Sai Allah ya ce ni Abdurrahman aure kai baka hudi mana ba, yake cewa kware ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kaga kasuwa tayi albarka, an taba aure ba ko biye, akila sai an nema ka bada sadaki, ko da baka bada sadaki ba sai ka yanka mata sadaki. Akwai ɗan dawainiya da za a yi sayan mata matala da sayan mata wannan da wurin da za a sabke ta, ka ga tilas yana buƙatar wani abu wanda zaka bai wanda zaka cis ko zaka sanya sannan ka samu mata. Sai gashi nan ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mana to Abdurrahman auli mulubi shati, ka yi mana wannan walima koda da ɗan akuya ne ko ta ɗan karamar dabba ne a yanka mana mu dan wannan bana albarkacin arman da aka yi, ka gani wanda za a ce yanka karamar dabba ai ka sani yana da abin hannun shi, shine wanda ya bayi wa matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kyautar da kai ko kasan nan aka dauka aka bata ta san da an bata kyauta. Kalla da aka yi ikibalan aka yi evaluation abin da ya bada wurin sama da miliyar 8 bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wanda zai kula da iyallaina innahu sadiqul ba, shine wanda yake mai gaskiya mai biyayya game da Allah da manzon shi. Shi ya shi binci al'amarin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ba su taba neman wani abu ba a rayuwarsu ba suka rasa gagarar. Abdurrahman bin Auf yake cewa lokacin da ya zo yana zaune ya yi azumi, aka kawo mai kayan buɗe baki, kayan marmari, abinci kala-kala, aka kawo mai ya kalli wannan abincin ya hushi da kuka, yake cewa an binne Mus'ab bin Umayr lokacin da aka yi yakin Uhud. Sai gashi nan an rasa abinda za a yi wa Mus'ab bin Umayr alkafani da shi, sai al-burdashi annamira wata riga ce wadda ake saka ta a garin Sham, mai tsabba-tsabba ko kuma mai hari da baki, higa ta nan ita kadai ce a jikin shi, da ita aka zo a yi alkafani. Sai sun ya malamai da suka leƙa hadisin suke cewa idan Allah ya yi wa mamaci mutuwa farkon abin da yake kare shi ne za a dauka daga cikin duke shi a yi kawai kamun a yi magana ba shi ci sun yana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya bada umarni yace abin da yake da wannan alburda tashi guda wannan rigar tashi guda daya idan an lige kan kawun sai su gudu idan an lige kawun kai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku dauki kalubo ku lige mai kawun da shi a kai shi abin da yake haka Musab bin Umair yace an binne Hamza da riga guda daya kadiba kaga waye Hamza waye Hamza a cikin garin Makka amma dai sun biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi hijira sun zo sun mai kauya zuwa ga manzon Allah neman yarda Allah da manzon shi sai ga abin da ya kana tare da su da kunci a cikin rayuwa an binne Hamza da riga guda dilinka idan an lige kanshi kahuwa sai su gudu haka shi ma aka ce a sanya izhar a sanya kalungo a lige mai kahuwa abin ne shi Musab bin Umair wa Abdurrahman bin Auf yana zubar da hawaye yake cewa tukan yuwa wannan abin da ubangiji ya yi sare mana gashi nan abinci kana kada a gaban mu ga kayan danyu nan a gaban mu takan yi Allah ne ya kankauta mana abin da zamu samu a gobe kiyama zan mu ci sa'an gobe kiyama ba mu da rabo yana zubar da hawaye har aka dauke kwanonin nan Musab bin Umair bin Auf bai ci komai a ciki shine wannan suke bayyanawa da yawa daga cikin sahabbai suke cewa daga cikin mu da kai wanda daular musulunci bata tsaya ba yanda za a samu yalwa hayya muri abinda aka samu a cikin daular ta musulunci faminhum man qada nahbu wa minhum man yantazir yake cewa to Musab bin Umair yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya karbi ransu ana cikin halin kumci a cikin daular ta musulunci yake cewa falam najid lahu shay'an nukaffinuhu fihi illa namira yake cewa bamu samu ba wani abu wanda zan yi wa Musab bin Umair likawni da shi ba sai wani dan abu wani dan wata yar riga wanda take riga ce doguwa wanda ake kusata ta a garin Jamal riga ce wanda take da launi launi ja launi 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 baki da hude fari ko kuma kace a riga ce wanda take da yake take da zane a cikin ta wanda rigar ita kadai aka samu aka binne Musab bin Umair da ita yace kunna iza qattaina bihi ra'sahu kharajat rijlahu idan muka lige kanshi kawuwan shi sai su bayyana yake cewa wa iza qattaina rijlai kharaja ra'su idan muka lige kawuwan shi sai kanshi sai ya bayyana yake cewa fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nughatti biha ra'sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce mu da mu lige kan wannan bawo Allah Musab bin Umair yanzu Allah shi tabbata a gare shi wa naj'al ala ra'sihi izhir wa naj'al ala rijlaihi dan ya kawo yace ya mimita an nughatti ra'an nughatti biha ra'sahu mu lige kanshi da wannan riga kenan da kasance matsayin likawani wa naj'al ala rijlaihi izhir kuma kawuwan shi sai mu sanya kalungo a lige su musan kalungo shine dan ice wanda zaka ganshi a garin Saudiya a ko ina yaya nan idan kai gabas zaka same shi ko ina shi shine icen da yake dan da dan grinye ɗan kanana a wannan yin shi icen kalungo shine ake kira da al-izhir shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a cire idan an dauke ihram yace wa mimma man ay wa minna man aynat lahu samaratuhu a cikin mu kuma sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina yace da kai wanda ayi itacen shi wanda suka nida aka samu daula ta tabbatu daular musulunci aka yi yaki aka samu ganima musulunci ya samu yalwa sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka samu yalwa yake cewa fa huwa yahdibuha ko yahdibuha sai gashi nan yana cirar wannan ayi itacen nashi yana murawa da su mun sani lokacin da dauda ta samula akwai hadisi wanda mun shakar da hadisin da yake cikin kitabu da yake samu cikin kitabu sahihu bukhari hadisin da imam bukhari ya kawo shi hadisi abi huraira abu huraira yake cewa shi ma yana zubar da hawaye yana kuka yana cewa hujiyawa mu ne muke kalkashin wa wata yar ruwa a cikin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babu da gida babu da makoma idan ruwa ya sako ne ya buge mu anan haka idan mu muto muna tarban abinda aka yi aka samu musamu mun ma madan sa a bakin mu ko muna bibiyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan sun kai yace mu gidan mu tai mu ma madan ci abin da suka yi akan suka dan dora a gidajen su yake cewa sai gashi nan muna cikin wannan halin da kumci sai ga mun koma mu ne wani mu ne muke hukumta, muka kasance jagorori, gwamnoni a wani sagarin ruwa wanda Allah ya bude wa musulmai su, yace he gashi nan muna cin abincin da a wancan lokacin ba kowa yake cin irin wannan abincin ba, yake ce wa antum talqisunaha aw tardisunaha aw tantashilunaha, yace sai ga kudin kudacin dama da burodi ko kudacin gurasa da burodi, kuna buzgan dama kuna borewa a rayuwarku, wanda abin yana tadawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali tsoron su, ka aje Allah ne ya gaggauta musu abinda za su samu a gobe kiyama, aka ba su shi a nan rayuwar su daren duniya, gobe kiyama kuma ba su da rabo, wannan kuma alama ce ta kahurai ko rayuwa ce ta kahurai wanda Ubangiji ya sanya za a ba su rayuwar su daren duniya, za a ba su dukkan innal lazina kafaru innal lazina yasudduna an sabilillahi fasayunfiqunaha ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ba ita bane ke nema ba ayat da take bayani akan wanda suke kahurai wanda suke ciye su da dukiyar su akan taimako mu'ansu wanda suke masu wanda suke gajiyayyu to za su bada Allah za ya ba su ladan su a nan rayuwar su ta nan duniya za ya habbaka musu a cikin dukiyar su Ubangiji ya ƙara jiya musu dadi a nan amma dai gobe kiyama ba su da wani rabo a gun Ubangiji Allah ke yarda ina tunanin lokaci ba ya bamu ba mu shiga cikin shakhsiyya ta 23 shine dan babba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Jafar da Abi Talib abinda dai muke so mu kai kan shi shine wannan dai sahabbai da muka gani wanda muke karanta tarihin su ba wai muna karanta tarihin su bane ba kurum dan mu karanta mu saurara ko mu ji mu sabirge mu ko mu ga muzakuntakar su ko wani abu makamancin haka duk kowane sahabi da zan mu karanta shakhsiyar shi zan mu gani da kai wani tanadi da Ubangiji ya yi mai zaka ji karshen rayuwar shi an yabe shi imma ya kasance yayi shahada kusan dukkan sa shahada suka yi zaka samu an ce ga irin sakamako da Ubangiji ya yi musu ko ga irin gudunmuwa da suka bada a cikin wannan addinin to wallahi tallahi musani duk abin da suka aikata waɗannan sahabba wannan wa izina ce a gare mu ba mu koyi da su indai muna so mu kai zuwa ga inda suka kai yanda aka dora ayyukan su nagari akan su keli haka za a dora ayyukan mu nagari akan su keli yanda aka dora ayyukan su wanda suke koma bayan nagari akan su keli haka mu ma za a dora ayyukan mu akan su keli kuma sikelin nan ɗaya ne ba wani canci ba za a yi ba a ce a'a mu ayi ɗan karni na 121 ne ko na 22 bai kamata ba a yi mana haka ba mu kamata yayi saboda rayuwar ta canza saboda kaza a'a kamata yayi mu a haffafa mana su a yi musu mai tsanani mu a dan sauƙaƙa mana a wurin hisabi a'a yanda aka dora nasu a abinda aka dora ayyukan su haka za a dora mu ma namu akan wannan sikelin kuma wallahi tallahi yanda muke da saukin rayuwa yanda ilimin addini ya yaro a cikin mu yanda muke iya yin bauta muke iya tsayar da abubuwan da aka umurce mu wallahi su ba samu irin wannan gatan ba ba su samu kale ga ka gani hadisi daya idan wanda za ya ji shi sai ya tashi ai mun can baya mun karanta akan shakhsiya ta Abdullah ibn Abbas tashi yake daga gidan shi ya tafi gidan Zaid bin Sabit sahabi ne shi ma sahabi ne sai dai kurum shi yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai shi yana ɗaya daga cikin ƙananan sahabbai ya tashi ya tafi kowa gidan Zaid bin Sabit lokacin kayyula yana zamane har zuwa lokacin la'asar idan Zaid bin Sabit ya hutu ya tarar da shi yayi shi huda a kofar gidan shi yana jiran Zaid bin Sabit yace ai Abdullah bin Abbas ai da ka tura na taho mana na karantar da kai abinda kake bukata abinda kake son ka sani na sanar da kai yace ai ilimi ba a mai haka yanzu kai kana zamani salula ka zaka bude ka karanci sunna ɗaya ta manzon Allah sallallahu alaihi ko sunna goma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba tare da shan wahala ba bai in ka sa da yawa ka sanya dala 20 ka ga wani sadaci wanda zai karanta da kai sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi to wallahi tallahi bakka da uzuri wajibi ne mu zage ne da mutse karatun da muke yi mu yi kokari mu kwatanta abinda suke aikatawa gata ɗaya da Ubangiji ya mana shine ka'ida wanda Ubangiji ya sanya almar'u ma amana habba yawmal qiyama mutun yana tare da wanda yake so a gobe kiyama wannan mutanen idan muka shi lalle zakatanmu ta tabbatar muna son su har ga Allah muna son su to ubangiji ya mana labarin zai tayar da mu da su a gobe kiyama za mu kasance tare da su za su kasance makwabtanmu a cikin gidan aljanna ko za mu kasance makwabtanmu saboda mu ne za mu dosani da hasken su Allah ya datar da mu Allah ya jaddada imani a cikin zakatanmu duk abin da yake zai kawar da mu akan tafarki na sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sha makance mu da shi duk abin da zai kai mu ya kasance mun hadu da hushin ubangiji Allah ya sanya katanga dubu tsankanin mu da shi Allah ya yarda mana duk abin da zamu yi wanda zai kusantar da mu zuwa gare shi Allah ya ƙara taimakon mu bi haulihi wa quwwatihi Allah ya datar da mu ya sanya mu kamu mutu akan wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi tallahi ba wani gata da bawa da zai samu kamar ubangiji ya datar da shi da shari'a kuma bayan ya datar da shi da wannan shari'a ya sanya mu cike wanda yana neman ya san ina aka sa gaba a cikin wannan addinin saboda ya tsaya tsayin daka akan wannan addinin kuma ya ringa addu'a Allah ka juyar da zakatanmu a cikin akan da'arka ya Allah ka tabbatar da zakatanmu akan biyayyanka wannan shine abinda ya dace mu yi kokari mu aiwatar da haka Allah ya datar da mu Allah ya taimake mu duniya da lahira Allah ya gafarta mana ya gafarta mu iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah ya sanya aljanna ita ce makomarsa ita ce makomanmu ƴan uwa da amannin arziki da suka rigaye mu gidan gaskiya muna fatan Allah ya sabkar da ni'ima da yalwa a cikin kabarrukan su Allah sanya aljanna ita ce makomarsu mu kuma da muke rarrahawa muna fata idan tamu ta zo Allah sa mu cika da imani Allah sanya aljanna ita ce makomanmu Allah mana albarka ya ma dukiyarmu albarka ya ma abin da ya arzuta mu da shi ne daga ilimi albarka ya ma zuri'anmu albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you.